عباد الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu a wannan marece na Laraba 16 ga watan Sha'ban a shekara ta 1447 hijiran manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da 4 ga watan 2 a shekara ta 2026 miladiya a wannan masallaci mai albarka na tunawa da kakanmu gwani Salihu gwani dan zarga Allah madaukakin sarki ya sa yana jannatul firdaus
amin ya rabbal lada
da ka ji an ce gwani ka san gidan qur'ani ne to Allah madaukakin sarki ya sa qur'ani ya cece mu
amin
gabanin gabatar da abin da muka hadu dan shi ga baban mu gwani Yahuza Allah ya kara masa lafiya yana tare da mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karfafi lafiyarsa Allah madaukakin sarki ya azurta shi da zakkar jiki kuma Allah madaukakin sarki ya sa jiya ta zamo kafara Allah kuma ya yalwata lafiya ya tsawaita rayuwa da albarka ya yin uwa masu albarka kamar yadda gabatarwa ta gabata wannan lecture tamu ita ce baina yadai ramadan ma'ana lale maraba da zuwan watan ramadana watan ramadana shine wata na tara cikin watannin musulunci guda 12 idan ka dauki lissafi daga al-muharram har izuwa ramadan zaka tarar da shine wata na tara watan ramadan wata ne mai daraja watan al-qur'ani watan da Allah subhanahu wa ta'ala yake bance shi daga gagarumar ibada ɗaya daga cikin rukunnan musulunci guda 5 ita ce ibadar azumi yana daga cikin rukunnan musulunci shine azumin watan ramadan wanda shine rukuni na 4 na gabansa kuma shine hajju baitillah ya zo a cikin hadisin jibril sanannan hadisi hadisin Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda
amin
hadisin bainama nahnu julusun inda rasulillah sallallahu alaihi wa sallam zata yawm id tala'a alaina rajul shadid bayad al-thiyab shadid sawad al-sha'r la yura alaihi athar al-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Umar yace wata rana muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama katsan sai ga wani mutum ya bullo mana babu zato babu tsammani shadidu sawadi shari mai tsananin bakin gashi shadidu bayadi siyab mai tsananin farin tufafi la yura alaihi asaru safar babu alamar tafiya tare da shi kuma tare da haka wala ya arifuhu minna ahad daya daga cikinmu bai san shi ba wanda wannan yake nuna maka akwai alamar tambaya wai buri yayi kama da mutum domin a rayuwa irin ta da rayuwa irin ta karkara kowa ya san kowa idan ko mutum ba a san shi ba to zaka ga alamar daga nesa yake kuma musamman tafiya a cikin sahara ba yadda za a yi kayita mai tsawo da farin tufafi bai yi dauda ba kuma kura ba ta baibaye gashin ka ba daga baki ta mai da shi wata kala to amma shi wannan mutumin duk babu waɗannan alamun tare da shi na shan wahalar tafiya amma kuma duk da haka kuma alama ta nuna cewa ba dan kusa bane ba to sayyidina Umar dan Khattab kamar yadda zamu ji a ƙarshe ya tabbata wannan mutum dai ba mutum bane mala'ika jibrili ne yazo a sifar mutane kuma dan wani muhimmin al'amari muhimmin al'amarin shine sanar da mutane addinin su ta hanyar tambayar annabi ya bada amsa wanda wannan yake nuna kana iya yin tambaya ba dan kanka ba sai dan me dan wani ya ji ya amfana domin duk tambayoyin da mala'ika jibrili yayi shi ba shi yake da buƙatar sanin amsoshin su ba shi ya san su shi yasa a ƙarshe manzo Allah ya ce fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum jibrilu ne yazo dan ya sanar da ku addinin ku shi ya riga ya sani to tambayar farko da yayi bayan yayi zaman ladabi zaman daukan darasu a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya muhammad akhbirni anil islam ya muhammad bani labari menene musulunci kalmar akhbirni daidai yake da alimni sanar da ni ko allimni sanar da ni to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-islamu an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah musulunci rukunin sa na farko shaidawa babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah kuma yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to mu lura da kyau mu abin da muke so mu kai gare shi cikin wannan hadisi shine magana akan azumi amma kun ga da annabi zai maganar musulunci kafin ya ce azumi sai da ya fara da me tauhidi da haka yana daga cikin abin da mutum zai yi sharar fage da shi kafin shiga watan ramadana ya tabbatar da aqidarsa ta musulunci ka shiga da tsantsantaccen tauhidi to shine in kai ibadar Allah zai karba shine in kai ibadar ka cancanci ka yi ta kamar yanzu misali arne ne yayi sallah wannan sallar tayi bata yi ba yayi wahalar banza kamar arne ne yaje aikin haji yayi bai yi ba to haka kamar arne ne yace zai yi me azumi bai yi ba ya sha yin banza ya sha kishirwar wofi domin sharadi kafin kai azumi kafin kai sallah kafin kai zakka kafin kai haji sai ka fara zama mai musulmi sai aqidar musulunci ta samu gindin zama a zuciyarka to da haka yana daga cikin abin da dukkanin wani musulmi ya zama wajibi a gare shi ya tattale shi tun yanzu shine magana akan sarkin aqida kadaita Allah da bauta gujewa sanya masa kishiya kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayya kada a bauta wa Allah sai da abin da annabi ya zo da shi kuma sai yadda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah ya faɗa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya kirkiri wani abu cikin wannan addinin da ba a sa shi ba yayi ba za a karba ba duk wanda ya aikata abin da ba mu muka sa shi ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai karba masa ba to da haka manzo Allah ya fara cewa musulunci shine shaidawa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah cewa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah duk abin da sunansa bauta to haƙi ne na Allah ba a hada shi da kowa ko annabawa ko manzanni ko mala'iku ko salihan bayi duk abin da sunansa bauta to wannan haƙi ne na Allah wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a fa iyaya fa abudun ni kadai za ku bauta wa inji Allah da haka bauta haƙi ne na Allah shi kadai to sannan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne wannan shine cikon kalmar shahada abinda wannan yake nunawa ba ta hanyar da bayi za su sadu da Allah sai ta hanyar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azumi annabi Allah ya aiko da shi shi yayi azumin nan ya koyar da mu yadda zamu kar mu yadda mu gaban kanmu kamar sallah Allah ya aiko manzo Allah da sallah manzo Allah ya koyar da mu yadda zamu yi sallah kuma yace ku yi yadda kuka ga ina yi ba za ka yi gaban kanka ba a sallah sai ka yi yadda manzo Allah ya koyar to haka dukkan sauran ayyuka na ibada idan mutum ya fahimci wannan to shine kalmar shahadar sa ta tsaya to sannan iqamis salat ai da sallah shine rukuni na biyu ita'uz zakat ba da zakat shine rukuni na uku sawm ramadan azumin wata ramadan shine rukuni na hudu shine abin da muke magana akai idan muka lura rukunai ukun farko na musulunci shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamus salah an gane ko bi kai wannan Allah madaukakin sarki ya sanya dukkanin bayi dole ne kowa su yayi matukar mutun yana da hankali to tauhidi bai sauka akan sa ba kuma sallah ma bata sauka akan sa ba gurgudan ikon sa amma ukun karshe cikin biyar na rukunin musulunci wajibi ne ka yadda da su amma yi sai wanda Allah ya bawa iko zakka akwai wanda zai rayu ga baki ɗayan rayuwarsa bai taba zakka ba amma fa ba za ka zama musulmi ba sai ka yadda zakkan nan wajibi ce akwai mutumin da zai iya rayuwa bai azumi ba saboda wani uzuri kamar yadda ayoyin azumin sun yi bayani amma dole sai ka yadda azumin nan wajibi ne to haka nan aikin haji akwai mutumin da zai rayu har ya koma ga Allah bai je aikin haji ba domin Allah bai bashi iko ba amma dole sai ka yadda yin aikin haji farilla ne wajibi ne ba ka zama musulmi sai ka yadda da wannan koda a ce Allah bai hore maka damar yi ba to wannan hadisin yana daga cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da shi akan wajibcin azumi da zaman sa rukuni daga cikin rukunan me musulunci guda biyar shine rukuni na hudu to haka nan hadisi na biyu hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi kuma annabi yace buniyal islamu ala khams an gina musulunci akan wasu shikashikai guda biyar ya fadi guda ukun farko sannan yace wa sawmu ramadan da kuma azumin watan ramadan shi ma rukuni ne daga cikin rukunan musulunci Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ayar Ramadan a ayar Qur'ani ayar suratul Baqara yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam ya ku wadanda suka yi imani an wajabta muku yin azumi cewa kutiba daidai yake da furida an farlanta muku domin wannan yana daga cikin zaurancen malaman usulul fiqh ana gane abu a matsayin farilla ta hanyar wadansu kalmomi da shari'a take amfani da su wajen bayanin sa daga cikin irin wannan kalmomin shine kamar a ce kutiba an gane ko da dukkan tasarif na fi'ilin kataba ko kataba ko kutiba an gane ko ko katabna da sauransu Allah ya wajabta wajabtawar da an hada ta da rubutu kuma rubutun da ba kankara shine ma'anar kataba kutiba wa katabna manzo Allah yace rufi'atil aqlamu wajaffati suhuf alkalman da Allah ya rubuta ma tuni an dauke su daga kan takaddu kuma takaddun ma har ta wadar ta bushe da haka babu ranar da za a sauya to Allah yana so ya rarrashe mu ne bayan ya ce mana ya wajabta mana cikin kalmar wajabtawa akwai nauyi to amma sai ubangiji subhanahu wataala yace kama kutiba alal ladina min qablikum irin yadda aka wajabtawa wanda suka gabace ku ma'ana dan mu san cewa ba mu muka fara azumi ba koda azumi yana da wahala to amma wahalar ba mu muka fara shanta ba koda azumi akwai tsanani to amma tsananin ba mu muka fara shan sa ba akwai ka'ida da malamai suke fada innal balwa idha ammat khaffat abinda bahaushe yake cewa wai mutuwar yawa kaka a ka'ida ta dan adam da dabi'ar da Allah ya masa ko annabi ne cikin annabawa ko manzo ne cikin manzanni a duk lokacin da yaji cewa abu ba shi kadai ya shafa ba to ko mun wahalar abun sai ya dan ji shi da me sauki sauki amma abu idan ya shafi ka kai kadai kuma ya zama mai wahala to jin kadai jin kadai yana ƙara maka jin radadin wahalar bari mana misali yadda zamu dada fahimta
na'am
ba fata nake ba
na'am
yanzu da a ce cikin mahalarta da suka zo karatun nan yanzu
na'am
wani zai fita sai ga bai ga takalmin sa ba an dauke zai ji ba dadi ko ba haka ba amma ba fata yake ba to amma da kana jin cewa an dauke ma takalmi sai wani ya ce nima an dauke min nima an dauke min sai ka ji me sauki a washe ma abu amma idan aka duba ka ji kai kadai ne to sai abin ya fi maka zafi ya fi maka ciwo to shi yasa idan muka kalli Qur'ani zamu ga cike yake da tasliyat rarrashi da Allah yake wa annabi duk wani kalubale da manzo Allah ya fuskanta a fagen da awa sai Allah ya ce ba kai kadai aka yi wa ba ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika ba abinda za a gaya maka face an taba gaya wasu annabawa kafin ka fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika in an qaryata ka an taba qaryata wasu annabawa kafin ka mana duk Allah yana rarrashin annabi
sallallahu alaihi wasallam
to azumi yana da wahala yana da nauyi to sai Allah yake so ya rarrashe mu bisa ga ka'idan nan ta sa ta yuridullahu ayyu khafifa ankum kullun Allah rarrashin ku yake yuridullahu bikumul yusra kullun Allah sauki yake nema muku wala yuridu bikumul usr wama ja'ala alaykum fid din min haraj sai ce to yadda azumi yake wajibi akan ku ba da ku aka fara ba al'umumin da suka gabace kuma an wajabta musu azumi kuma babban sakon da darasin da ake so mu dauka cikin azumi da natijar shine la'allakum tattaqun dan mu samu tsari mu samu kariya tsari daga abubuwa da yawa an kawo fi'ilin tattaquna amma an shafe maf'ulun bihi an gane ko
da
fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu antum amma aina al-maf'ula bihi mahzuf dan ku samu tsari daga me ba faɗi abin da zamu samu tsarin ba saboda abubuwan da azumi yake tsara mutun daga su suna da yawa shi yasa taqdirat din za su yi yawa to shi yasa sai aka shafe gurgurdan gwanewan mutun a wajen tafsiri gurgurdan yadda zai iya kaddara me ake so a samu tsarin daga gare shi kololuwa dai shine samun tsari daga azabar Allah ta hanyar yi masa da'a
na
ta hanyar gujewa dukkanin abubuwan da suke na sabansa to sannan sanin mu ne azumi yana jawo alkhairai da yawa daga cikin alkhairan shine lafiyar dan adam tana gattuwa da azumi an gane ko larabawa suna da karin magana da suke cewa sumu tasuhu wasafiru tagnamu ku rinka azumi za ku yi lafiya kuma ku rinka yawan tafiye-tafiye za ku samu ganima wannan ba hadisi bane duk da wasu sukan yi gangancin su ce hadisi ne amma karin magana ne na larabawa za ku ga idan mutum bai da lafiya da ya je asibiti wani lokaci likitoci sukan tambaye shi me yake ci ya yanayin cin abincin sai a saita masa abinci ka daina cin kaza ka daina cin kaza ka dawo cin kaza ka dawo cin kaza abinda wannan yake nunawa azumi ko karanta ci yana daga cikin abin da yake gyara lafiyar dan adam to wannan yana daga cikin hikimar da yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana azumi dan mu samu ingantacciyar lafiyar da ita zamu ci gaba da ayyuka na ibada da kuma ayyuka na rayuwa to duk dai dan Allah ya dada rarrashin mu ya kwantar mana da hankali sai ya ce ayyaman ma'adudat kwanakin fa ba su da yawa kididdiga gune bil muqabil idan ka hada kwana 30 wata 1 kenan ko ma 29 da wata 11 to zaka samu waɗannan ai ba su taka kara sun karya ba da haka Allah ya ce kwanaki ne fa kididdiga gune kuma duk da kwanakin kididdiga gune sai Allah madaukakin sarki ya rinka zaizaye mana wasu abubuwa ya kawo mana hukuncin shan azumi ga matafiyi, hukuncin shan azumi ga mara lafiya a rama, an gane ko, ko a ciyar ga waɗanda suke ma'abuta uzuri, ma'abuta larura. To bayan duk Allah subhanahu wata'ala ya gama wannan bayanin, har yanzu akwai sauran bayani wanda muke bukata kafin mu yi azumi. Da Allah ya ce kwanaki ƙididdigaggu, waɗanne kwanaki ne? Shin Shawwal ne? Shin Jumadal Ula ne? Shin Rabi'in al-Awwal ne? Shin Rabi'in al-Thani ne? Inda Allah ya bar mu haka, to mutane canke-canke za su yi ta yi. Wani sai ya yi azuminsa a Jumadal Thani, wani sai ya yi a Rajab, wani sai ya yi a Sha'aban, wani sai ya yi a Zulqa'ada. To shi kuma Allah maɗaukakin sarki baya bar mutane cikin duhu, wa kulli shay'in fassalnahu tafsila, komai sai da muka yi muku shi dalla-dalla, gwari-gwari, hausa-hausa. To shi ne sai Allah ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran, waɗannan kwanaki ƙididdigaggun da muka ce muku, muna nufin watan ramadana wanda a cikinsa ne aka saukar da alqurani. To da haka wannan ayar ta nuna mana azumi wajibi ne, ta nuna mana kwanakin azumi, kuma ta nuna mana a watan da zamu yi. Wannan wata na Ramadan, kamar yadda na faɗa, shi ne wata na tara cikin watannin Musulunci, wanda waɗannan watannin Musulunci guda 12 tun gabanin zuwan Musulunci Laraba suna da kayansu kuma da sunayensu. Kuma Musulunci ba shi ya sa wa watan Ramadan sunan Ramadan ba, ma'ana ba Qur'ani ne ya fara cewa Ramadan Ramadan ba, daman tun kafin Qur'ani ma Larabawa suna kiran Ramadan da Ramadan. Wanda ita kalmar Ramadan daga ar-ramdu ne, ramdu shine al-ihtiraq, kuna da zafi, kamar a Hausa ne kace watan zafi ko watan sanyi ko watan ruwa. Larabawa sukan ba wa watanni sunaye da wata munasaba na wani abin da ke faruwa a cikinsu. To da haka watan Ramadan an kira shi da suna Ramadan ala wazani fa'alan, wanda kullu ma ala wazani fa'alan sifatun tadullu ala al-imtila, duk wata kalma da ta zo a larabci a wazanin fa'alana to sifa ce, sannan kuma tana nuna cika, kamar a bashan kaga sifa ce tana nufin mai jin kishirwa kuma wanda ya cika da kishirwar ko jin kishirwar, kamar jawan, an gane ko, kamar gaduban, kamar na'afan, kamar sakran, dukkansu ala wazani fa'alan, ma'ana abin ya cika ya batse. To da haka kalmar Ramadan tana nufin watan zafi, zafin ma kolin koli. To da haka asali Ramadan wata ne na zafi, wata ne na me, na zafi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya azumi a cikinsa, kuma ga ɗabi'ar watan. Sai dai kamar yadda muka sani a ilmance, duniya ba a waje ɗaya take a tsaye ba, zamani yana kewayawa. Shi yasa wani watan da da za ka ga ana sanyi a cikinsa, wata rana za ka nemi sanyin ka rasa a cikinsa, ya zama watan zafi kuma. Wani watan da da yakan zo a lokacin sanyi, wani lokaci sai ka ga ya zo a lokacin damuna. To duniya tana juyawa, al'amura suna kewayawa. To amma dai wannan shi ne asali. Wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala, shi kansa zafin na Ramadan din, ana azumin ana shan zafin, ibada ce. Kuma akwai wata hikima da Allah subhanahu wa ta'ala ya boye a ciki, wanda bayi suke fa'idanta. To da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan watan Ramadan ya tunkaro, yakan yi wa sahabbai huduba da nasiha. Ya zo a cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu, wanda al-imam at-Tirmidhi da al-imam al-Bukhari da ma wasu sun fitar, idan watan Ramadan ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce da sahabbai, atakum shahru ramadan, ga watan Ramadan nan ya tunkaro ku, shahrun mubarak, wata mai albarka, iftarada Allahu alaikum siyamahu, Allah ya wajabta muku azumtarsa, tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran, a watan Ramadana ana bude kofofin aljanna kuma ana rufe kofofin wuta. Kofofin aljanna kamar da Qur'ani ya nassanta mana, a hadisi ya nassanta mana guda 8 ne, hadisin Abdullah ibn Amir radiyallahu anhu, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda aka idadda ya gama aka idadda kiran a ya gama alwala sai ya daga sai ya addu'a wanda lafazin daga hannu ko daga fuska lafazi ne shazi bai inganta ba a hadisin amma sai ya addu'a yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين هر ازوا قرشي في منزل الله يقول فتحت له أبواب الجنة الثمانية ذا أبو دي مسقوه بن الجنة قد تفز يدخلها يدخل من أيها شاء زي شكت وجه يقدا ما معنى إذا متن يلزم شوانا ذكر نباين الولاء كما يموت دا إيماني تو كرمت دا الله زي مسكينا انزي ساشا الجنة زي أبو دي مسقوه بن قد تفز يجي ذا وجه كتي سوك شكا wannan hadisin ya nassanta cewa kofofin aljanna guda nawa ne takwas ne kuma daga cikin kofofin nan akwai babu sabari akwai babu shukuri akwai babu salati akwai kuma rayyanu kofar masu me azumi ya tabbata a hadisin abubakar Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar lahira za a kira mutane zuwa shiga aljanna idan mutum mai yawan ibadar sallah ne du'iya min babi salah sai a kira shi ta kofar sallah in ya kasance mai yawan sadaka ne sai a kira shi ta kofar sadaka in ya kasance mai yawan kaza ne sai a kira shi ta kofar kaza sai sayyidina Abubakar ya ce akwai wanda za a kira shi ta dukkan kofofin manzo Allah ya ce kwarai akwai kuma kai ma ina sa rai kana cikin
radiyallahu anhu
to haka ne ya tabbata hadisi manzo Allah ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan la yadkhulu minhu illa as-sa'imun فإذا دخلوا منها أغلق daga cikin kofofin aljanna akwai kofar da ake kira da kofar rayyan ba wanda zai shiga ta cikin ta sai masu yawan ibada azumi da sun gama shiga sai a mai da ita arifi to Allah subhanahu wataala yakan sa mala'iku su bude duk kofofin aljanna a lokacin azumi da zara an ce an ga wata daya ga wata to sai mala'iku su bude kofofin aljanna duka cewa futihat ko abude ko yuftahu abude malamai suka ce wannan ya nuna cewa kenan da a rufe suke amma yanzu kuma an yi ne an bude to duk abin da kaji an ce an bude shi da a rufe yake to yanzu ana so a shiga cikin sauki kuma ana so a shiga da yawa da yawa shi yasa aka bude kofa to wannan yana daga cikin falalar watan Ramadana sabanin dukkan sauran watanni duk wani wata da ka sani a duniya in banda na Ramadana ba watan da annabi ya nassanta mana da nassi na hadisi cewa ana bude duk kofofin aljanna a cikin sa wannan yana daga cikin miza na watan Ramadana kuma hikimar shine dan mutane su yi saurin ayyukan shiga aljanna kuma Allah yana saukaka ayyukan shiga aljanna a wannan lokaci to sannan kuma a watan Ramadana manzo Allah ya ce ana rufe kofofin wuta wanda shi kuma wannan ya nuna kafin watan Ramadana duk kofofin wuta a mai suke a bude amma da Ramadana ya zo sai a yi mai sai a rufe to duk inda kaji an ce an rufe kofa ana so a shiga ko ba a so a shiga ba a so da haka da Ramadan damar shiga wuta tana karanta amma damar shiga aljanna kuma tana mai tana yawaita sannan kofofin wuta guda bakwai ne kamar yadda Qur'ani ya nassanta laha sab'atu abwab tana da kofofi guda bakwai aljanna ta futa da kofa daya ita wuta kofofinta guda bakwai ne li kulli babin minhum juz'un maqsum kuma kowace kofa ita ma ta wuta akwai wadanda za su shiga akwai kofar mazinata ta nan za su shiga kofar mashayagiya ta nan za su shiga kofar maciya riba ta nan za su shiga kofar marasa sallah ta nan za su shiga kowace kofa da irin masu laifin da za su shiga ta cikin ta to kofofin wuta guda bakwai Allah kakka samu mu shiga ta kowace ana rufe su da zarar watan Ramadana ya shigo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace walillahi utaqa wa zalika fi kulli laila Allah yana yanta bayi a watan Ramadana wannan kam a kowane dare tun daga daren farko har daren karshe duk dare sai an ɗebi wasu daga cikin mutane wanda da wuta za su shiga sai a ce a mai da su shiga aljanna sakamakon yanzu sun tuba sun canja sun gyara to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasuffidatish shayatin wa maradatul jan kuma a watan Ramadana ana ɗaure aljanu da kangararrun shaitanu. Idan aka ce ash-shayatin shaitanu, ana nufin masu aikin asha, sawa'an cikin aljanu ko cikin mutane, domin kalmar shaidanci sifa ce, mutum yana sifantuwa da ita, aljani ma yana sifantuwa da ita. Akwai shayatinul insi, akwai shayatinul jinni. Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinul insi wal jinni. Wannan kam zahiri ne, za ku ga da yawa daga cikin mutane masu aikata muggan laifuffuka da watan Ramadana ya zo sai su ce sun yi me? An daina. Sai bayan sallah. Wani in ya samu rabo daga nan shi kenan, har bayan sallah ba zai koma ba. Amma wani kuma saboda rashin rabo sai kaga kuma bayan sallah da gaskiya ya koma. Wanda wannan alama ce daga cikin alamomin taɓewa. Ka yi gaba ta fuskar nagarta amma kuma ka sake dawowa da baya. Wanda Allah ya ce wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin an kafa. Kar ku tafka aikin alheri kuma ku zo da kanku ku warware kayanku, wannan asara ce. To sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa yunadi munadin. Sannan akwai wani mai shela na mala'ika da Allah yake sawa da an ce an ga watan Ramadan ya rinka kewayawa gari yana shela. To saboda mu ba za mu ji maganganun mala'iku ba, saboda wata hikima ta Allah da ya boye mana ba za mu ji ba. To amma sai ya sa annabi yake gaya mana. Da haka ko ka ji ko kar ka ji kiran ana yi, kuma ga abin da mai kiran yake cewa. Shi wannan mai shelan na mala'iku da yake kewayawa duniya yana shela, abin da yake cewa ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash sharri aqsir. Ya kai mai nufin aikata alkhairi yi sauri dama ta samu, ya kai mai nufin aikata sharri janye, yanzu ba lokacin sharri bane ba. Allah yana ninnin kalada a watan Ramadan ga waɗanda suka yi ayyukan alkhairi. Allah ka sa mu cikin su da rahamarka.
Amin. Ya ba kalada.
Ya 'yan uwa masu albarka, watan Ramadan yana tabbatuwa a musulunci kamar yadda sauran watanni suke tabbatuwa ta ɗayan hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko shine ranar 29 ga watan Sha'aban, shuwagabanni za su ba da umarni a duba wata, abinda muke cewa da Hausa duban farko. An gane ko? Idan aka yi duban nan, ko mutum ɗaya ne musulmi ya gani, za a karɓi shaidarsa da sharaɗin ya zama musulmi adali. Musulmi adali. In mun ce musulmi mun san waye musulmi, wanda ya yarda da waɗancan rukunan musuluncin guda nawa? Guda biyar. Ba wai Bahaushe ake nufi ba, dan karkace sai Bahaushe. Ba wai Inyamuri ake nufi ba, dan karkace sai Inyamuri. Duk wanda ya yarda da waɗannan sharuɗan guda biyar na musulunci shine wa musulmi. To sharaɗin farko na kaga wata a yarda da ganin watan ka sai ka zama musulmi. Amma malamai suka ce zai iya yiwa ganin watan ya riga musuluncin. Yanzu ka nemi a zo ana neman wata, sai wani ba ma guje ya zo ya ga watan. Kuma duk musulmi ya zama ba su gan shi ba, shi ba ma gujen ne ya gani. A kawo shi fada hakimi ko dagaci ko sarki ko mai alfarma sarkin musulmi, farkon tambayar da za a fara masa kai menene? Idan ya ce ni musulmi ne, ta zo gidan sauki. In ya ce ni ba ma guje ne, to sai a ce za ka musulunta? Ka yarda da Allah ɗaya, annabi Muhammadu manzon Allah ne, ka yarda da tsayi da sallah kaza kaza? In ya ce ya yarda, shi kenan ya cika wannan sharaɗin. Ba dole ba ne sai ya zama musulmi a lokacin da zai ga watan, amma kan ya faɗa a yarda dole sai ya me? Sai ya musulunta. Domin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bayahudi ya ga wata, duk sahabbai ba su ga watan ba, amma shi bayahudin ya gani. Yazo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce abin nan da kuke nema fa ni na gan shi. Sai manzon Allah ya ce to ka yarda Allah ɗaya ne, ni manzo Allah ne ce na yarda. Manzo Allah ya yarda da ya karɓi shaidarsa, kuma ya ce sahabbai a ɗauki azumi, ma'ana ya musulunta. To da wannan za ka gane ashe kenan ganin wata ba wai wata walittaka ba ce, ballantana a ce sai wali wane zai gani. In kai ba wali ba ne ba za ka gani ba, a'a. Har wanda ba musulmi ba Allah yana iya nuna wata. Kuma ko kun san abin da zai ba ku mamaki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azumi 8 yayi a rayuwarsa. amma a takwas din nan biyu ne ya gani da idan sa duk shida gaya masa akai inda walittaka ce da kusanci ga Allah ke sa a ga wata to ai da duk ba wanda zai gani a wannan lokacin saiwa sai manzo Allah saboda ba wanda ya kai shi walittaka ba wanda ya kai shi kusanci da Allah amma manzo Allah a gani shida bai gani da kansa ba gaya masa ake yi Abdullahi dan Umar yake fada yace tara annasul hilala ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane sun yi dandazo wajen neman ganin wata a zamanin annabi amma duk ba wanda ya ganshi Abu Bakar bai ganshi ba Umar bai ganshi ba Uthman bai ganshi ba Ali bai ganshi ba asharatul mubashshiruna bil janna bas ganshi ba Ibn Umar yace sai ni kadai na ganshi kaga duk a daraja waɗannan sahabban sun fi Abdullahi dan Umar gaba suke da shi amma shi Allah ya ga dama ya nuna wata yace sai nazo na ga yawa annabi cewa na ga wata manzo Allah ya karbi shaidata ya dau azumi kuma ya umarci mutane da su dau azumi da haka ana ganin wata ta hanyar duba shi a rana ta 29 ga watan Sha'ban watan daga shi sai Ramadan kenan wannan watan da muke ciki kuma wanda zai ga watan kamar yadda na gaya mana ko musulmi ko wanda ba musulmi ba in wanda ba musulmi bane to ba za a karbi shaidarsa ba sai yayi me da ya musulunta to sharadi na biyu ko da musulmin ne sai ya zama mai adali to me yake nufi da adali Qur'ani cike yake da magana akan in za a karbi shaida a karbi tawa adali wastashidu shahidaini sai ce min rijalikum washidu zawai adalin minkum an gane ko to da haka shaida sai da adalci me ake nufi da adalci adalci ba shine isma ba al'adal man yajtanibu al-kaba'ira wa yattaqi fi janib as-sagha'ira suka ce adali shine wanda yake nisantar manyan zunubai kananan ma yana yin taka tsantsan mana adali ba zai zama yana babban zunubi ba mashayin giya ba adali bane mai shirka ba adali bane mazinaci ba adali bane maciyin riba ba adali bane makaryaci ba adali bane al'adal man yajtanibu al-kaba'ira adali dole ya zama yana nisantar manyan zunubai kananan kam baka da yadda ka iya domin kai ba ma'asumi bane ba sahabban annabi ma Allah ya ce allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha sai ce illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira to duk mutumin da yazo kaga kenan mutumin da za a kai shi gaban sarki ko gaban hakimi ko gaban dagaci yace ya ga wata dole ne a tabbatar da kubutarsa daga waɗannan abubuwa a baka je ka samu wani dan ganye yayi manka waya ce ya ga wata ai kaga ba zai yi ba ya ma za ya ga wata to sannan idan aka je bayan ka ga wata kai naka shine ka duba wata ka ganshi amma ka sanar ka ga wata a dau azumi ba naka bane ko kai waye da yawan mutane ba su san irin waɗannan hukunce hukuncen ba da matsayin da kowa Allah ya masa shuwagabanni da matsayinsu ko mun ganin da kake musu ba nagari ba amma akwai nauyin da su Allah ya dora kuma baka isa ka dauka ba wannan nasu ne shelar an ga wata na shuwagabanni ne ko mashaya giya ne
na'am fara malada
mu kiyaye wannan kuma ko kai limamin harami ne in dai kai ba shugaba bane kaga wata baka da ikon ka zo ka shelanta wa mutane cewa sun ga wata ballantana wasu su bika bal abinda malaman fiqh suka ce idan mutum ya ga wata tabbas ya ganshin kuma adalin ne amma shugabanni ba su yadda da ganin watan sa ba suka ki karba daga wajen sa to shi kadai azumin ya kama ko matarsa ba zai ci tai ba ko matarsa amma zaka samu wani malami kila ya ga wata kila shugabanni sun ki karbo ganin wata a wajen sa yayi hudu ba ta munbari cewa ya ga wata kuma a samu wasu jama'a su bi shi ayi tawaye to wannan kuskure ne musulunci bai yadda da wannan ba musulunci bai yadda da wannan ba abinda aka ce in kai ka ga wata ka gamsu da ganin watan ka to kai azumin ya hau kanka a iyakai abinda ya rage shine kaje ka gaya wa shugabanni su kuma su yi maka interview da za su yi maka na tantance maganar ganin wata domin ba kawai adalcin ka ne zai sa a karbi kuma ganin watan ka ba a'a shin ma ka san a ina watan yake tsayawa domin wani hadari zai iya lankwashe maka ka dauka wata ne
ka da lada
wani idan sa yana zagi wata yar belbela in ta kada fuffukan ta sai dauka ma watan ne to wani ana bani labari yana cika baki wai shi ya san kura aka ce wani ka san kura yace na san ta mana aka ce to ya take yayi ta bayanin kura tana da kaza tana da kace a gaskiya ne ya san kura a ƙarshe da zai fadi ba nauyi sai yace kuma tana da kaho aka ce a wannan ba kura ka sani ba ila jakin dawa ka sani a kotun ku ko dori na ruwa amma ba kura bace wannan to sau da dama sai ka dauka cewa mutun ya san abu da yawan mutanen da za a kai su fada fa a ce su fadi gwanin wata aina suka ga wata sai ya nuna gabas inda rana take hudowa duk mutumin da yazo ana neman wata ya nuna gabas ai ka san me ma san ina wata yake kama kwata kwata wata shi ba a gabas yake kama ba ayin mai yake kama da haka mu kiyaye wannan hanya ta biyu da ake ganin wata to sannan su mutanen da za su ga wata mafi karanci mutum daya in an samu biyu la ba'asa in sun fi biyu jama'atun mustafida ba la ba'asa amma mafi karanci ko mutum daya ne yace ya ga wata aka tabbatar da waɗannan sharuɗa na musulunci da adalci sannan shugabanni suka karba suka sanar to kai baka da dama a matsayinka na musulmi kace ni ba zan dauka ba idan kai haka to wannan kuma wani laifi ne daban a shari'ar musulunci ka saba wa Allah kuma ka saba wa hukuma hukuma tana da damar ta ladabtar da kai saboda irin wannan shine abin da yake kawo tawaye a cikin al'umma wanda kuma musulunci bai yarda da tawaye ba abu na biyu shine ana tabbatar da watan Ramadana ya shigo ta hanyar me cikar kwana 30 na watan Sha'ban idan aka yi duban farko ranar 29 sai zama ba a gani ba to gobe ba za a dau azumi ba dole sai a jira watan Sha'ban ya cika kwana 30 domin daman shi wata kwanaki 29 yake yi amma wani lokaci yakan cika me 30 a musulunci ba wata me 28 kuma ba wata me 31 mafi karancin kwanakin wata 29 ne kololuwar su kuma kwana 30 ne idan watan Sha'ban ya cika 30 ko a ga wata gobe ko kar a gani dole a dau azumi domin Ramadan ya kama dan babu 31 shine a hadisin Abdullahi dan Umar cikin muwadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'ban 30 ku yi azumi idan kun ga wata ku sauki azumi ku yi sallah in an ga wata idan a wajen daukan watan sai watan yayi muku gumumi shine sama ta yi hazo ko hadari ko ana ta ruwa to ba kasafai in ina irin wannan yanayin ake ganin jinjirin wata ba to mazala ce in an samu yanayi irin wannan to ku cika kwanakin Sha'ban su kai 30 gobe kawai sai a dau azumi bai daya abu na biyu akwai mutanen da idan an ce ana duba wata duban farko to washe gari ita ce ranar da ake kira da yawmu shakki ranar da za ta iya yiwa 1 ga Ramadan ne zai iya yiwa kuma 30 ga Sha'ban ne wannan rana ana kiranta da suna yawmu shakki ba a tabbatar da an ga wata ba saboda wasu dalilai kila sama bata washe ba to da haka akwai kokonto zai yi Sha'ban bai cika ba zai yi kuma ya cika Ramadan ya kama to amma dai wannan ranar ta zama bonus yawmu shakki ake ce da ita to shi ibadar Allah yaqini ce ba a gina ta akan me shakka to zaka samu akwai mutanen da tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce to su za su dauki azumi wannan ranar shine abin da mu da Hausa ake cewa azumin taran wata to manzo Allah ya hana shi ya soke shi a hadisin Ammar dan Yasir sai Bukhari manzo Allah yace Ammar yace man sama yawma shakki faqad afa abal qafil sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya azumci ranar da ake shakka game da Ramadan ya kama ko bai kama ba to ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba a yi ba azumin taran wata to sannan azumin watan Ramadan ya yan uwa masu albarka yana da lada da yawa amma ba a cin ladan sa sai an shiga da tsarkakakkiyar niyya innamal a'malu binniyat wa innamal kulli mar'in ma nawa duk mutumin da ya dauki Ramadan al'ada ce kawai tazo da an zo an saba an gada iyaye da kakanni to Allah baya bashi lada al'ada kake yi ba ibada kake ba kamar sallolin tahajjudi ne da tarawihi duk da ake wasu sun dauke su al'ada ne ba wani maganar niyya kawai ya jawo da duma sa ya tawo masallaci ya inda ma an fara abun ko to Allah ya kawo mu shekara to ka sani al'ada kake ba ibada kake ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tanana ta wa sahabbai gyaran niyya a irin waɗannan lokuta na ibada hadisin Abu Huraira cikin Sahih Bukhari da Muslim manzo Allah yake man sama ramadana sai yace imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دو wanda yau azumin wata ramadana da imani da neman ladan Allah to shine zai ci garaba sa zai samu lada amma wanda ya dauke shi al'ada ne to ba zai samu lada ba da ka lalle lalle gab da za a shiga azumin wata ramadana mahalar toniyam taidan Allah mun yadda Allah ne ya wajabta mana ba iyayenmu ne suka wajabta mana ba ba gado bane shari'a Allah ce to sannan kuma mu yi fafur dan neman ladan da Allah yake bayarwa to shine sai ya bamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace la sama liman lam yubayyit la siyama liman lam yubayyit niyya babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba to wannan malamai suka ce a azumin farilla ne banda a azumin nafila azumin nafila na Aisha ta ce annabi ya dawo ya gari a gidansa in yace a kawo masa abinci da safa in suka ce ba abinci sai yace to na wuce da azumi da ka azumin nafila kana iya ci gaba da azumi rana tsaka in dai baka fara cin abinci ba ko da baka kwana da niyyar azumin ba amma shi azumin ramadana dole ne sai ka kwana da me niyyar azumi tun daga dare to sai dai malamai sun yi sabani shin wannan niyyar duk dare sai an yi ko in an yi daren farko ta isa magana mafi inganci daren farko ta isa sai dai idan wani abu ya faru na katsewar azumin to anan ne in za a dora sai an sake niyya kamar misali mutum yana tsaka da azumi sai rashin lafiya ya kama shi to kaga bayan yayi jinya ya shasha azumi idan ya warke zai dora to sai ya sake niyya mutum yana azumi sai tafiya ta kama shi sai ya sauke azumin ya shasha da ya dawo sai zai dora to sai ya sake daukan niyya haka nan idan mace tana azumi sai jinin al'ada ya zo sai ta sauke sai ta shasha azumi bayan ta tsarkaka za ta dora sai ta sake niyya kuma wannan niyyar ba wani surutu ne fa da baki ba Allahumma inni nawaitu sawma ramadana kamar yadda ake cewa ko 29 ko 30 ko ba haka ba ba wannan imam an-nawawi yace an-niyyatu mahalluhal qalbu wat talaffuzu biha bid'a niyya kudirin zuci ne fadatta a baki bid'a ce a waje ɗaya ne malaman musulunci suka ce ana niyya a bayyana ta a fada da baki shine a ina a aikin hajji anan ne idan ka zo inda zaka sa harami bayan ka sa harami sai ka daga murya ka ce labbaikallahumma hajjan mutamatti'an in tamattu'i ne qarinan in qirani ne mufridan in ifradi ne ko labbaika allahumma umratan in umra ce to anan ne kadai shari'a ta yadda da a fadi niyya a baki amma in banda haka ko ina niyyar ka batta a zuciyarka ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana gejin azumi mafararsa da makararsa ana fara shi daga hudowar alfijir ya kare da me faduwar rana وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل كوكوشا har sai farin zare ya bayyana a gare ku daga bakin zare na alfijir sannan ku cika azumi zuwa dare ma'ana zuwa farawar dare sunna ta koyar da mu abubuwan da zamu gudanar a lokacin ibadar azumi kama daga sahur kama daga bude baki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace mu taran annabawa an umarce mu da abubuwa guda uku na farko sai yace ta'jilul fitri gaggawa shan ruwa duk annabawa sun yi azumi domin a ayar kutiba alaikum kumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ya nuna ba mu muka fara ba to duk kuma azumin da annabawan nan suka yi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ciki akwai abin nan akwai shan ruwa bude baki kenan to kuma bude bakin ana yin sa ne da gaggawa ba wai sai dare yayi ba da zarar kallon rana ya fadi koda da sauran haske a gari bai yi duhu ba in dai ba a ganin kallon rana to lokacin shan ruwa yayi
baka lada.
To da haka manzo Allah ya ce mu jama'ar annaba an umarce mu da abubuwa guda uku. Na farko gaggawa shan ruwa, na biyu jinkirin sahur, jinkirin sahur, na uku dora hannun dama akan hannun hagu akan kirji a sallah kabulu kenan. Duk annabawa ƴan kabulu ne, ba wani annabi dan tsaka. To shi sahur ya ƴan uwa, sahur ba shi ne ka cika cikin ka da abinci ba, domin akwai mutumin da zai maka complain cewa shi baya iya cin abinci da daddare, ko in yayi bacci ya tashi ya ci abinci a wannan lokacin shi azumi ma ya fi wahalar da shi, ko shi cikin sa lalacewa yake, ba wanda ya ce maka sai ka cika cikin ka da abinci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walau jur'ata ma, ko makwarwar ruwa ɗaya ka sha, ko dabino kwaya ɗaya ka ci, ba sai ka cika cikin ka da abinci ba. Sannan shi sahur an kira shi da suna sahur ne saboda lokacin, domin lokacin sahur din shi kansa sunansa waqtus sahuri ko waqtus sahari, an gane ko? Shi yasa ake cewa aklatus sahari ko aklatus sahuri. Shi lokacin ne mai tsada, mai kima, mai daraja. Ba a so a ce a rayuwarka kana sakaci da wannan lokacin, musamman ma na cikin watan Ramadana. Allah ya shaidi bayansa na kwarai cewa ba sa bacci a wannan lokacin, ko a Ramadana ko a wajen Ramadana. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil asahari hum yastaghfirun. Sun kasance kadan ne na yankin dare da suke bacci a ciki. In ko goshin asuba ya tunkaro, zaka samu suna istighfari. Ma'ana ƙarshen dare bayan Allah na gargari ba sa bacci a wannan lokaci. Kuma da Allah zai yi yabo sai ya ce wal mustaghfirina bil asahari. Ina yaban masu neman gafara a lokacin sahur a ƙarshen dare. Annabi Yaqub lokacin da ƴan uwansa, ƴan uwan Annabi Yusuf, ƴaƴansa kenan suka yi masa abin da suka yi masa na cutar da ɗan uwansu, a ƙarshe da suka tuba qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Suka ce ya babanmu ka roƙa mana gafara ubangijinmu, lalle mun yi kuskure. Sai ce to ku bari, akwai wani lokaci na musamman anan ake roƙon gafara, zan roƙa muku. Malamai suka ce wannan lokacin Annabi Yaqub yake jira. Abdullahi dan Umar ya kasance idan yana sallar dare a lokacin da babu alam, an gane ko? Yakan aje bawansa ne a zaune ya ce ka rinka kallon mun gaban, idan ka ga lokacin asuba ya tunkaro to ka sanar da ni. To Ibn Umar ko me yake yin an sanar da shi, yakan dakata sai ya dawo istighfari, domin ba ibadar da ta kai istighfari ci a wannan lokacin. Domin kamar yadda muka sani ibada kasuwanci ne da Allah, to shi kuma kasuwanci kowanne akwai irin zamaninsa, akwai kakarsa. Matuƙar baka san kakar kasuwanci ba, to sai ka zo kai ta bankawa. Lokacin da ake cinikin kaya ka siyo kayan miya, kaga ai kai abin da ƴan kasuwa suke cewa akwai wako, ka tara kayan da ba sa tafiya. To haka ibadar Allah take, kowace rana akwai ibadar da Allah ya fi so a cikinta. Kaga juma'a salatin manzo Allah ya fi komai ci, ba ta akai karatun Qur'ani baya ci ba, amma wanda ya jumuri salati ya fi wanda ya jumuri karatun Qur'ani a juma'a famin falala. In sallah kake kana tsaye karatun Qur'ani ake yi anan, amma da zarar kayi ruku'u fa ba karatun Qur'ani anan. Karka ce a to mu a ruku'un ma bari mu talawa, talawa ba ta ci anan. Saboda haka kowane lokaci yana da me, yana da mausim, yana da nafahat. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace Allah yana da lokuta masu tsada a cikin shekarunku, kar ku yi sakaci da su, ku san su, ku kiyaye su, domin tayu ɗayan ku ya dace da su, daga nan ba zai sake tsiya ba har abada. To dan haka shi hikimar sahur ba wai kawai cin abincin bane, a'a, hadda hikimar ka mori lokacin. Kuma kamar yadda na gaya mana, moran lokacin da istighfari, istighfari, istighfari. To sannan kuma ka ci abincin dan sunnar annabawa ce, kuma abincin ba sai ka cika cikinka ba, ka ci gwargwadon bukata, ko ruwa ka sha da wannan niyyar Allah zai bada lada. Zaid ibn Thabit Allah ya kara masa yadda, Anas yake bada labari yace Zaidu ya gaya mana mun yi sahur tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, muna gama sahur din sai muka shiga sallah, sai aka tambayi Zaidu nawa ne tazarar gama sahur din ku da shiga sallar ku sai ce mi qidara 50 aya gurgudan aya 50 gurgudan yadda mai karatun qur'ani zai karanta aya 50 kun san su sahabbai a lokacin su ba agogo da mu ne yanzu sai mu ce kaman minti 15 kaman minti 30 amma su ba wannan bane malamai suka ce koda suna da abin da suke gane lokaci da shi to su saboda shauƙin su da lizumtar su ga karatun qur'ani sun fi lizum kwatanta lokaci da karatun qur'ani idan sahabi ya ce maka gurgudan aya 50 dan uwansa sahabi ya san lokacin da ake nufi kamar kai ne in ce maka minti 15 ai ka san sakan nawa kenan duk minti 60 an gane ko to kaga su da wannan suke gane lokutan su to shine malamai suka ce ana so ka gama sahur ɗinka kafin ai iqamar sallah da akalla minti 15 zuwa 20 ka gama cin abinci ba kullun kurin rigima da ladan ba kana karye kai as-salatu sai ka dura a'a wannan ba haka ake so ba sannan akwai mutanen da za su ce wai su sun yi sahur ɗin su sun 12 dare zai kwanta shi ni yanzu nake sahur ɗina kake cin abincinka dai amma ba sahur kake ba shi sahur baya amsa sunan sahur sai an yi shi a lokacin sahur to mu kiyaye wannan to sannan akwai abubuwan da ya kamata mai azumi ya sani na waɗansu aladu ba da zai kiyaye da kuma na waɗansu ibadoji da zai lizumta wanda suke kawo lada mai yawa na farko dai mu sani cewa lokacin azumi lokaci ne na yawan addu'a duk mutumin da yake azumi ko na farilla ko na nafila amma yake tafiya sululu baya sirkawa da nacin addu'a to ba karamin asara yake ba shi yasa malamai suka ce Allah yana maganar azumi sai ya so ko maganar addu'a sai yake wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun sai kuma ya dora uhilla lakum lailatul siyam ana maganar azumi aka dafi aka shiga addu'a kuma aka dora da ta azumi abinda ake so a ce maka me azumi yana tsaka da azumi yana da damar yayi addu'a Allah ya amsa masa ba wai sai lokacin bude baki ko lokacin sahur ba ko tafiya kake inda azumi kake kawai abin ya fado maka tsaya kai addu'a to amma musamman lokacin sahur da lokacin bude baki shine manzo Allah yake walis sa'imi da'watun mustajaba ga duk mai azumi in yi addu'a Allah yana amsa to kada kai sakaci da yawan yin addu'a lokacin da kake azumi dai kenan abu na biyu mai azumi ana so ya lizumci karatun qur'ani domin da azumi da qur'ani dan juma ne da dan jumai ba sa rabuwa shi yasa Allah ya ce shahru ramadana sai ya ce allazi unzila fihi alquran watan qur'ani ne kuma ya tabbata a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bawa qur'ani kulawa ta musamman a cikin wata ramadana saboda me saboda sunnar Allah ce Allah da kansa ya zabi wata ramadana dan ya zama watan me qur'ani ya saukar da shi Abdullahi dan Abbas yace a duk kwanakin Ramadana tun daga daren farko na Ramadana har daren karshe kullun sai malaika Jibril ya zo sun yi musaffar Qur'ani da manzo Allah kullun a wani kauli na malamai suka ce duk dare sai an yi sauka duk dare sauka suke yi kaga kenan a Ramadana suna sauka nawa 30 wasu malaman suka ce a sauka daya ake a dukkan wata amma a shekarar da manzon Allah zai bar duniya sauka biyu suka yi amma a fassarar malaman da suka ce sauka daidai ake duk wata suka ce to sauka biyu da aka yi a shekarar karshe sauka 60 suka yi duk dare sun yi sauka biyu me wannan yake nuna maka lalle watan ramadana watan qur'ani ne kar ai sakaci da wannan qur'ani da azumi suna cetan mai yawan yin su a ranar gobe kiyama hadisin Abdullahi dan Umar manzon Allah yace as-sawmu والقران يشفعان للعبد يوم القيامه da azumi da karatun qur'ani suna cetan mutum a ranar tashin alkiyama indai mutum mai lazumta yin su ne wata ramadana wata ne na yawan kyauta Allah yana ninnin kaladan kyauta a ramadana sama da sauran watanni shi yasa Abdullahi dan Abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kyauta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadanna wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan annabi yafi kowa kyauta amma watan da yafi ninninka kyaututtukansa shine watan ramadana daka karka zama kankamo a watan ramadan in kai haka kai wa kanka da kanka asara wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم a wannan munasabar nake jan hankalin ƴan kasuwa wanda yau dinnan naji wani gidan radio daga cikin gidajen radio Allah ya saka musu da alkhairi wanda daman gidajen radio mu suna kokarin wannan su ta jan hankalin mutane musamman ƴan kasuwa in lokacin azumi yazo sai ka rasa ina imani ina tausayi duk lokacin azumi in ya tunkaro mu sai kaga kaya sun yi tsada ko kishin zuci ba mu da shi lokacin kirsimeti kaya su kare amma lokacin azumi kaya su yi tsada me yasa to koma dai menene ku saukaka Allah zai saukaka mu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama Allah yana jin tausayin masu tausayi duk wanda ya tausaya wa bayi shi ma Allah zai tausafa masa manzo Allah yayi addu'a mai zafi akan duk wanda ya samu wata dama akan al'ummarsa kuma ya amfani da damar wajen ya matsa musu sawa'an damar mulki ce damar kuɗi ce ko ma damar mece ce manzo Allah yace Allahumma man waliya shay'an min amri ummati fashaqqa 'alayha fashuqq 'alayhi ومن ولي شيئا من امر امتي فرفق بها فرفق به الله duk wanda ya samu wata dama akan al'ummata sai amfani da dama ya matsa mata Allah matsa mata
amin
Allah duk wanda ya samu wata dama akan al'ummata sai tausasa mata da wannan dama shi ma Allah ka tausaya mata
amin
to daka ya ɗan uwa ɗan kasuwa a tausasa Allah zai tausasa muku mawadata a yalwata Allah zai yalwata muku yana daga cikin abubuwan da ake mai da hankali a ci garaba su a watan Ramadan shine sallolin dare mu kula da su ƙwarai da gaske sallolin nafilfili wanda muke kira da suna tarawihi wanda yare ne na malaman fiqhu da tarawihi da tahajjudi duk sunan ta qiyamul layli shi qiyamul layli ko ayi shi a farkon dare ko ayi shi a tsakiyar dare ko ayi shi a ƙarshen dare duk sunan sa ne qiyamul layli qumil layla ni illa qalila nisfahu aw anqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sallar dare tare da liman har aka idar ko ta minti biyar ce Allah zai rubuta masa ladan duk daren sallah yayi hadisin Imam Tirmidhi akwai mutanen da zaka ga sai su fara bin liman in an zo shafari da wuturi sai su tafiyar su ai su za su tashi da daddare su ƙara wuturi a kai asara yi hakuri ku ƙara sa da liman da daddare in ka tashi sai kai wani abin sai kai ta karatun qur'ani sai kai ta istighfari sai kai ta tasbihi sai kai ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallama to mu kula da wannan ƙwarai da gaske a gurguje waɗannan dangane da abubuwa waɗanda suka fi falala to amma duk waɗannan abubuwan da muka faɗa menene gaba da su wanda ya fi su falala shine kula da farilla wani za a ce masa ana so a yawaita kyauta ana so a yawaita karatun qur'ani ana so a yawaita sallar dare sai ya ɗauka to kenan in yayi wasa da asuba ma ba matsala bace to daga kwana kana sallar nafila ka rasa asuba wanda ka kwana kana bacci kai asuba a lokaci a jami'i mu kula da wannan farkon abin da Allah ya fi so shine farilla ba nafila ba a hadisi kudusi hadisin Abu Zar al-Ghifari ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi ba wata hanya da bawa na zai samu kusanci zuwa gare ni da abin da na fi so sama da farilla da na dora masa idan ka san ba za ka iya sallar dare ba in kai za ka makara asuba yi kwanciyar ka kai bacci ka tashi kai asuba akan lokaci da ka wuni kana karatun qur'ani baka samu azhar la'asar a jami'i ba wanda kakkai karatun ka samu sallar amma da zaka hada biyu kuma yafi nurun alano to da haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye duk abin da zai sa mu sakaci da farilla mu kiyaye shi duk wata kyauta da aka ce kai kyauta bai kai ka ciyar da iyalanka ba ka yalwata musu an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kudi aka fi samun ladan in an kashe dinaran anfaqtahu fil masakin dinaran anfaqtahu fil yatama dinaran anfaqtahu fi sabilillah sai manzo Allah yace afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyali fiyayyan dukiyar da mutum ya kashe ya samu lada wacce iyalansa suka ci daka hatta kyauta da aka ce kai sai ka fara wadata gida daka mu kiyaye waɗannan abubuwa khairus sadaqati ma kana ala zahari jinan wabda' biman ta'ul mu kula da waɗannan to sannan ya ƴan uwa ana son mai azumi ya rinka yawan aswaki domin bakin mai azumi yakan canja aji yana dan wani bashi ya canja sansani wannan canjin sansanin lada ne, amma cewar lada ne bai kuma ana nufin kabar bakin ya tadori ba tunda za a samu lada. A'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la khalufu famis sa'imi athyabu inda Allah min rihil misk, warin bakin mai azumi yafi dadin kanshin turare a wajen Allah. To amma hakan fa ba yana nufin mai azumi kare ya aswaki ba, manzo Allah yana aswaki. To amma duk yadda za ka yi aswakin, malamai suka ce sai dai ya rage, ba zai tafi da doyin duka ba, saboda shi warin bakin mai azumi ba daga bakin yake ba, daga ina yake? Daga ciki yake. Ita uwar hanji idan babu abinci tana konewa, tana kauri, to wannan kaurin nata shi yake biyo bakinka yana fitowa ana jin kamar wari. To kai kuma sai ka dan sassauta ta hanyar yin mai aswaki. Ba laifi bane idan ana tsananin zafi mai azumi ya rinka yawan wanka da ruwan sanyi, ko ya rinka yawan kuskura ruwa a bakinsa idan yawan bakinsa ya dauke. Wannan kuskura ruwan yana dawo maka da bakinka ya danshi-danshi kan ya zama bushewar bakin ta yi sauki, sai ya zama kishuwar ta ragu. Abdullahi dan Umar ya kasance yana haka, yana jika tsumma ya rinka dorawa a kansa. Wannan duk ba laifi bane in ana tsananin zafi, amma fa kar ka je garin kuskuran ruwa.
Adalada
ta buzu, wai buzu ne ana tsananin zafi ana azumi? Azumi ya waji ga buzu, kawai sai zo wucewa ta rafi sai ga ruwan rafi yana tafiya, abin ya bashi sha'awa, to kawai sai buzu ya shiga ruwa. Da ya shiga ruwa sai ya nutso na daya, ashe a nutsan nan ya dan sha wasu kofuna na ruwa, ya dago waje ba su ishe shi ba, sai ya sake nutso, sai da ya nutso uku, to shine sai ya fito ya zo ya samu malam, yace malam azumin nan ya kasance yana ban muhala. To amma sai muka saukaka shi, aka ce jaya ka saukaka shi. Yace da ya shiga ruwa da farko da ya ji shi da zafi, yace da ya danyi nutso sai ya ji ya danyi sauki. To kaga kakka saukaka azumi irin saukakawa buzu, ba a yin haka. Laqit ibn Sabira a hadisin Imam Abu Dawud yazo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da alwala, yaya kamata mutun ya rinka alwala? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi wa balig fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Idan kana azumi ka kyautata alwala, ko ba azumi kake ba, babu bambanci alwalan mai azumi da wanda baya azumi. Idan ka zo wanke kafa ko hannuwa ka rinka tsatsefe ɗan yatsu, sai ce kuma in ka zo shaƙa ruwa ka tsaya ka yi da kyau, ba irin yadda za ka ga wasu na yi ba, sun dunguri hanci da ruwan, ruwan ya biyo hannu, ba shaƙa suka yi ba, taɓawa suka yi, shi kuma shaƙa ake yi, ka kai ruwan daidai hancinka ka zuke shi da iskar hancin naka sai ka dawo da shi. To sai manzo Allah ya ce illa an takuna sa'iman, sai dai in azumi kake. Idan mutum yana azumi to shaƙar ruwa ma sama-sama ake yin ta, domin hanci mashigar ruwa ce, sannan ruwa kuma abinci ne. A nan nake so in nuna mana abu guda biyu, sau da dama ana samun tinja-tinja a kan abin da yake kare azumi. Wani sai ya ce maka ba za a yi brush da makilin ba in ana azumi, ba za a sa kwalli ba in ana azumi, har turare ma wai ai ana jinsa a makaki. A'a, ka'idar ita ce babu abin da yake kare azumi sai abin ya zama mai abinci, kuma sai ya shiga ta ina? Hanyar abinci. To ina ne hanyoyin abinci? Baki hanyar abinci ce, hanci hanyar abinci ne. Shi yasa manzo Allah ya ce idan kana azumi shaƙar ruwa ka yi ta sama-sama, saboda shi ruwan abinci ne, kuma hancin hanyar shiga abinci ce. To amma kwalli abinci ne? To kwalli ko zazzaga shi kai a bakinka ka haɗe, malamai suka ce bai kare azumi ba dan ba abinci bane ba. Ƙura da kake tafiya tana shigan maka ta hanci, ko za a ɗebo buhu guda na ƙura a cikinka, azuminka bai kare ba dan ƙura ba abinci ba ce. Makilin ba abinci ba ne. Duk abin da ya shiga ta hanyar abinci, in ba abinci ba ne bai kare azumi ba. Amma in ya cika waɗannan sharuɗan, abinci ne kuma ya shiga ta hanyar abinci, sannan kuma ya shiga da gangan, to shi ma ya kare azumi. Sharaɗin gangan dole ne mu kula da shi, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya manta ko man nasiya fa akala aw shariba falyutimma siyamahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Mutumin da ya ci ko ya sha bisa ga mantuwa, ka manta ana azumi, musamman a goman farko aka fi samun wannan kalubalen, wata rana sai ka cika cikin ka da abinci sai ka tuna aw azumi ake ba, to wannan bonus ne, Allah ya yafe ba wani abu.
Adalada.
to da haka mu kula da wannan kwalli baya kare azumi turare baya kare azumi kura bata kare azumi kuda yazo ya fada maka baki ka kakaro shi shi ma baya kare azumi ina fata an gane to amma dai duk irin waɗannan abubuwan ana so mutun ya nisance su kamar kakin majina shi ma ka fitar da shi ba wai dan yana kare azumi ba amma dai ba a so mai azumi ya rinka shanye kakin majina yo ko baka azumi ma wannan ai kazanta ce to sannan ya ƴan uwa masu albarka mai azumi an ba shi damar ya dandana abinci idan ana shirin buɗe baki misali abinci ne wanda ana gwada yaya kimiyyar sukari ko kimiyyar gishiri ko magi Abdullahi dan Abu zai ce la ba'asa lisa'imi ayyuzu qalqalla aw shay'a ma lam yablahu ba laifi ga mai azumi ya dandani farau farau ko wani abu makamancin haka dan ya ji dandanan gishiri gishiri ko sukari sukari amma kar ya hade da haka musamman iyayen mu mata wanda suke azumi suna hada abincin bude baki ba laifi bane in an zo dandana a ji gishiri yayi ko sukari yayi iya bakin kawai sai a tofar kar a bari a hade to da ire-iren waɗannan abubuwa dole ne mai azumi ya nisanci maganganun batsa dole ne mai azumi ya nisanci kallace-kallacen banza dole ne mai azumi ya kiyayi bata lokaci domin manzo Allah ya ce rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal-atash da yawan mai azumin da bai da dadan komai sai shirye banza da yunwa wofi kuma a wani hadisi manzo Allah ya ce man lam yada'a qawla az-zuri wal-amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk wanda ba zai dina ƙarya ba da kallon ƙarya da biye wa ƙarya ba Allah baya buƙatar ka dina ci ko ka dina sha duk ɗaya ne da kai da wanda ka ci da wanda ya sha duk ɗaya ne da wannan nake jan hankalin mu ga makiyan mu wanda sun fi mu sanin kanmu galibi idan lokacin azumi ya zo sai kun ga wasu sababbin series na wasannin kwaikwayo ana fito da su akwai wata tasha bazan kama sunanta ba tana da wani shiri da take yi shi ma ba sai na kama suna ba dan kar ku gane
ba kalada
amma na taba yin huduba a daidai irin wannan lokacin nayi huduba akan shirye-shiryen da suke yi domin lokacin gabda azumi zai fito suka fara talla na tashin hankali wai za su fara wannan daya ga Ramadan kuma dan iskanci sai gabda lokacin shan ruwa a lokacin sallar tarawihi ana fitar da sallar tarawihi suke take wasa ko suke fara wannan wasan bayan nayi hudubar sai da suka zo min tim din su daga gidan talabijin din suka zo suka same ni wallahi malam mu ba da gangan muke ba mu ai tsarin shirin namu ai da aka ce kaza kaza ba zan faɗi sunan ba kar ku gane wai ai faduwa ce ta zo daidai da zama wai wallahi su ba da gangan suka shirya ba kawai faduwa ce ta zo daidai da zama lissafin ya fado farkon Ramadan nace oho ba ruwana to da aka dai mu kiyaye ko tashoshin gida ko tashoshin waje wallahi so suke su cuce mu ba ku sani ba wata Ramadan nan da kuke gani darajar da Allah ya aje a cikin sa ba ta wasa bace ba al'umomin da suka gabace mu suna da tsawon rai ba irin namu ba a zamanin annabi Nuhu mutum sai shekara 500 600 kuma shekarun irin na dama ba irin na yanzu ba ko mu muna yara mun san yadda juma'a take da tsawo kafin ta kewayo haduwa waka ake gobe juma'a kuturu dariya yake zai samu dan kwabo saboda lokacin kan juma'a ta zo dadewa ake amma yanzu da an ce assalamu alaikum a sallar juma'a da asabar tayi magana ta kare zaka ga wata juma'a ta kewayo a da kafin ramadana ya kewayo sai an yi ta murna amma Allah yanzu sai kaga kamar kiftawa ido to wayancan mutanen da suka rayu shekara 500 100 kaza tare da su fa za a hada mu ai mana hisabi shi yasa Allah yake bance mu ya bamu irin waɗannan lokutan dan mu kuma mu kamo su domin a cikin watan Ramadan akwai Lailatul Qadr Lailatul Qadr khairun min alf shahr ka dace da daren Lailatul Qadr daya yafi ibadar shekara 80 da wani abu to idan kuma kai asarar safa zunubin shi ma fa ba kadan bane ba na wasa bane ba domin duk wannan abin da ake faɗa na falalar Ramadana kar ka dauka abu ne na in ka ga dama kai in baka ga dama ba kar ka yi in kuma baka yi ba kuma jikinka zai ga yama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana zai hau munbarin sa ne albarka ya taka mata takalar farko sai aka ga ya tsaya ya ce amin ya taka ta biyu aka ga ya tsaya ya ce amin ya taka ta uku aka ga ya tsaya ya ce amin sai da ya gama hudu ba sahabbai suka tambaye shi suka ce mun ga kai abin da baka saba yi ba duk matattakala da zaka hau munbari sai da kace amin yace jibrili ne yazo a guje ya tare ni yace Allah ne ya aiko shi yace kar ya banni in hau mumbarin sai yayi addu'a guda uku kuma kowace sai na ce mata amin. To daga cikin addu'ar man adaraka ramadana wa lam yughfaru lahu fa ab'adahu Allah, duk wanda ya zuci wata ramadana da ransa da lafiya bai abinda Allah zai gafarta masa ba, to Allah in ya sa shi autukar ya waiwaye shi, kace amin. Manzo Allah yace amin. Daka a ramadana ɗayan biyu ne ko a gafarta maka ko a tsine maka, ko ka shiga wuta a gama ramadana ka zama dan aljanna ko a gama ka zama dan wuta, daka mi hattara mi hattara. So daka duk abin da zai lalata mana azumi mu kiyaye shi. Ba ta lokaci da jin kida kide wai rage rana ba naka bane, ba ta lokaci da hirar dare rage dare ba naka bane, kallace kallace ballantana annoba ƙarshen zamani fitinar samari wani lokaci haddada tawa kwallon kafa ana tsak, sai an zo goman ƙarshe sai aka wani kofin banza na wofi, kai ba kofin furarka ba, ba na kuninka ba, ba kawai kofi na me, duk kofin da ba za ka sha ruwan sanyi a cikinsa ba, ba za ka sha fura ba, ba za ka sha kunu ba, ina ruwanka da shi? Anan ba kofi ba ne, tsaya ce kawai. Ana warware maka imani baka sani ba, domin aqidar alwala wal bara wannan kwallon din lalata ta take yi. Ka wayi gari kana kin dan uwanka musulmi saboda kwallo, kuma kana son arni saboda kwallo. Daka mi hattara mu kiyaye musamman irin wannan lokutan, wallahi su sun san tsadar lokutan da ke su ba su dace da su ba, to shine suke so su jamu ayi uwar watsa ayi haihuwar guzuma dakwance uwa kwance, bisa ga ka'idar shedan innama ya da'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id. Allah ya kiyaye mu
amin.
Ya yin uwa masu albarka, abu na ƙarshe wanda zan cike mana da shi shine mu sani ba wa kowa bane wanda zai riski wannan ramadana din a fara da shi kuma za a ƙare da shi. Idan kun lura da wani abu da kyau kuma wannan daddan abu ne ba sai yanzu ba, sai dai ba kadan ba, ba kasafai masu hankali suke lura, ba kasafai sauran mutane suke lura ba, sai masu hankali. Kowane lokaci mutuwa tana ciwo, amma musamman mutuwa a irin waɗannan lokutan tafi ciwo, saboda wani abu ne mai kama da kwalele, ga koshi ga kwanan yunwa. To mi hattara, za ku ga galibi gab da lokacin azumi mutane suna yawan mutuwa. Wata hikima ce ta Allah, shi yasa magabata na kwarai tun kafin wata ramadana da wata shida suke addu'a Allahumma balligna ramadan, Allahumma balligna ramadan, Allah ka sa za a yi da mu. Ba dole bane dan kaga wata ramadana da lafiya kuma ya zama Allah ya ara maka lafiyar har a gama azumin, to shi ma ka mai da hankali da wannan addu'ar. Zai a ga watan da kai ba za a yi shi da kai ba, wani ranar da aka ga watan ba zai kwana a duniya ba, kuma kar ka dauka cewa sai baka da lafiya, da ranka da lafiyarka, amma ta yi shi ne ramadanan ka na ƙarshe baka sani ba, to kai hattara kar kai wasa da damarka. A zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane guda biyu aminan juna ne aka je jihadi, sai ɗayan su yayi shahada, sai ɗayan ya damu ya damu dan uwansa ya samu shahada shi bai samu ba, ashe Allah yana son sa da wani alkhairi, shi sai ya ƙara shekara ɗaya kafin ya mutu ya riski ramadana. Bayan ramadana ya wuce shi ma sai ya mutu, amma shi kuma ba shahada yayi a wajen jihadi ba, sai aka yi mafarki da shi wanda ya mutu a ƙarshen a aljanna, amma shi wancan wanda ya shahada kuma shi ba a yi mafarki da shi an gan shi a aljanna ba. Sai abin ya ba sahabbai mamaki, sai suka zo suka tambayi annabi wane da dan uwansa, dan uwan yayi mutuwar shahada har yayi ta koken shi bai samu shahada ba, amma shi kuma gashi bayan ramadana ya rasu kuma an yi mafarki an gan shi aljanna. Sai manzo Allah ya ce shi ba ya riski ramadana ba, aka ce ya riski, ya ce to ai ya faɗan uwansa da wannan darajar ramadana. Da yawan mutane ramadana yana ta shuɗe musu suna ta wasa, ramadana ba lokacin wasa bane. Abu na ƙarshe kan kat ramadana makaranta ce ta canja muyagun ɗabi'u da kyawun ɗabi'u. In baka saba da ibada ba ka koya, in baka saba shafa'i da wuturi ba ka koya, in baka saba kula da sallar jam'i ba ka koya. Duk abin da ɗan adam ya iya shi a wata ɗaya in na alheri ne, to zai iya ɗorewa da shi tsawon rayuwarsa. Duk abin da ɗan adam ya rabu da shi na sharri wata ɗaya zai iya ci gaba da daina shi a tsawon rayuwarsa. Wannan shine abin da psychologist suka faɗa, malaman sanin ɗabi'ar ɗan adam. Zaka ga wani yana shan taba, in ramadana ya zo sai ya daina,
ba shi kenan ya samu damar daina ba, amma abin takeici wai Ramadan yana wucewa kuma sai ya dawo, ha ba wannan wace iri asara ce. Kila da yana ta cewa ai mana addu'a malam mu daina, kila ya je ya karbo ni magani na gargajiya wai dan ya amanta, ga amanta kai. Kila wani baya iya sallar jami'i, in Ramadan yazo zaka masallatan mu suna cika kamar da mala'iku muke sallah. Wani baka san ma ashe yana nan ba unguwar. To duk mutumin da ya iya jurewa aiki a wata guda wannan abin in ya so zai iya dorewa da shi. To amma sai ka sha mamaki da zarar Ramadan ya wuce kuma duk sai al'amura su sake dagulewa. Allah madaukakin sarki ka sa za mu riki wannan wata mai albarka.
Amin.
Allah ka azurta mu da lafiyar azumtarsa.
Amin.
Allah madaukakin sarki ka sa za mu zama cikin ƴantattun bayi.
Amin.
Allah ka karba mana. Allah ka sa muna cikin waɗanda za su samu dukkan rabon da ake samu.
Amin.
Na san malamai za su ci gaba da karantar da mu a dukkanin wata gaba idan ta zo na watan Ramadan. Ya ƴan uwa masu albarka, ba a bautawa Allah da jahilci. Duk abin da ka san baka sani ba na sha'anin ibada, to maza maza ka tambayi malamai. Ba sai abin ya riga ya zo ba ko kuma ya riga ya wuce maka ba. Yanzu kun ga ƴan kwanakin nan da suka rage mana, ya kamata a ce kowannen mu ya dauki babu siyam ko kitabu siyam, littafin da aka rubuta akan azumi, ko iya babubbukan da suke magana akan azumi, ko wanda aka tarjama su da Hausa, ko wasu lakcocin malamai da suka yi akan ibadar azumi, kai taji kai taji dan ka samu gogewa. Kuma ga daman miki nan na karatuttukan tafsiri lokacin Ramadan, mu yi ta kokarin yin waɗannan, sannan mu kiyaye ja'irar bid'a kenan. Domin masu ita suna nan sun kasa, zaka samu wanda su ba za su iya karantar da mutane tafsiri ba, amma sai a ce wai shi malami ne kawai mai faɗa wai falalolin salloli, da daren farko za a yi sallah kaza, qul huwallahu kaza, falaki kaza, sai ai lazimi kafa kaza, wallahi ƙarya ce, bid'a ce. Allah bai saukar da wannan ba. Daren farko ba shi da bambanci da dare na biyu, ba shi da bambanci da dare na uku. Ta fuskar ibada duk ibada ɗaya ce. To da haka mu kiyaye, kada mu bata rawan mu da tsalle, ya zama kariski Ramadana da ranka da lafiyarka, amma kuma ka gina akan bid'a, ƙarshe duk ka tashi a tutar babu. Domin Allah yake wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya, wasu fuskokin a ranar lahira za ku gansu a cikin tsoro, saboda me? Amilatun nasiba, sun yi aiki tukuru, amma akan bid'a ba akan sunna ba. Duk da haka Allah yake tasla naran hamiya, sai mun sa su auta. Shi Allah ba wahalar da ka sha yake kallo ba, kayi masa biyayya ko kayi san zuciyarka. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala, kuna so in gaya muku mafi asara ayyuka? Ashe kenan ana aiki ayi asara? Kar ka dauka wanda bai yi bane yayi asara, akwai wanda yayi ma yayi asara. In kai ba bisa ga yadda aka ce kai ba, asara ce. To da ka karmi yadda cikin asararu ta babbo, wanda suke yin abin da ma anzalallahu bihi min sultan, ba Allah ne ya ce ba, ba annabi ne ya ce ba, ba ayyukan sahabbai ne suka nuna ana yi ba, kawai wani ne zai zo ya shirya wa kansa wani timetable, kawai ya dora mutane a kai, ya dora su a keken bera, rana kaza wala wallahu kaza, kuma za a yi lazimi kafa kaza, sai kuma a juya a yi wuridi kaza, sai kuma a yi kaza. Wai sa ka, kai ba ubangijinsu bane, kai ba mai shar'anta musu bane. Abdullahi dan Mas'ud yace ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu, ku bi sunna kar ku tsaya kirkire-kirkiren bid'o'i. Duk abin da ake samun lada da falala, Allah da ma'aiki sun gama gaya mana shi, mu namu kawai mu yi. Imam Malik yana cewa wa khairu umuri ad-din ma kana sunnatan wa sharru al-umuri al-muhdathatu al-bada'i'u, mafi alkhairin addini shine wanda aka dora shi akan sunna, mafi sharri wanda aka dora shi akan bid'o'i da kakagun al'amura. Allah ya nuna mana gaskiya, ba mu ikon banta, ya nuna mana karaya, ba mu ikon nisanta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.